Wannan yana tambaya cewa shin wai Al-Qur'ani yana haukatar da mutum? Shin gaske ne? Al-Qur'ani baya haukatar da mutum sai dai ya warkar da shi. Saboda Allah ya ce qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa. Al-Qur'ani shiriya ce da kuma waraka. To amma kuma wasa da Al-Qur'ani yana iya haukatar da mutum.
No.
Daga cire wasa da Al-Qur'ani yana iya haukatar da mutum. Ai ba ma hauka kadai ba. Wallahi Al-Qur'ani barin ga muku jama'a girman sa yana da hadari mutum yayi wasa da shi. Kuma ba da Qur'ani ba. Dan kuwa din na haka kawai da kake gani. Ba dole bane Allah ya nuna abun mamakin sa akan idonka ka gani da wani yayin rantsuwa akan ƙarya ko kai kuma kaga kasha wannan shi ake ce talala kai abinda ya kai akama ka sai Allah ya barka to wannan yafi hadari ma shi amma wanda Allah zai masa lokaci daya tafi nasa al'amari yafi sauki to akwai misalai da yawa na waɗanda suka so su yi wasa da Al-Qur'ani ko da rantsuwa wallahi suka ga abun mamaki ko wani lokaci wani malamin da ya karantar da mu alƙali ne lokacin da na yi PGD akan alƙalanci sai yake cewa an taɓa a babban a High Court na Madina. High Court din Madina shine wanda yake kallon masallacin Madina. Za ku ga manyan complex din kotuna. To wannan duk High Court ne. To wannan kotun inda daga shi ga masallacin Haram kana tsallon kwalta ne kawai ta raba su. To wannan cikin wannan complex din sai wani ya je yayi rantsuwa akan wani shago cewa na sani yaje ya gama rantsuwa shi mai shi din da aka zo ana ta magana ne akan abin nan to kai ka kawo shaida mana kaza kaza shi wannan din babansa ne na gado ne babansu ya bashi irin an bashi amana ya riƙewa saboda ƴaƴansa sai to shi kuma yanzu dan ya zo ya girma yana so ya karɓi kayansa shi da aka zo ya ce ai shago nawa ne naka yau kuma sai da aka zo kotu bai ce nawa ne ba inda nake gashi komai da komai duk takardu da sunana ne wannan yace babanmu ya ce shagon sa ne shi ko ne ya je ya caccanza abubuwa duka da yake sheke rike da shagon ya kai shi kotu akan ya daina kawo komai ya yi shiru ne shine ce ai shago nawa ne ni ban san ka ba ma shine kawai sai kotu ta ce to yanzu ka san dama ai albayyinatu alal mudda'i tunda kaya a hannun wannan yake shine kuma ga takardu a hannunsa yanzu kai ne za ka rantse sai ka rike shago in ka yarda wannan bai da wata hujja da zai iya kawowa dama mutumin shi ne shaidan shi da kansa kuma ya ce shago ba nasu bane sai wannan ɗaya ce masa in dai za ka rantse wallahi na yarda ka rike sai ce zan rantse mana ni da shago na wallahi mutumin nan ya rantse kotu ta ce masa za ka rantse ya ce zan rantse sosai ma ai shago na ne ai shago na ne wallahi mutumin ne ya rantse yana rantsuwa ya gama an tabbatar masa da shago kotu ta tabbatar masa wanda yace shikenan ba appeal ba komai shi tun da dai shi ya rantse da kansa shikenan can mun je can za a yi mutumin ne yana fitowa daga cikin duk wanda ya san wurin kana kallon gabas daga masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam zaka hango wannan kotun zaka ga kuma kwalta a gaba to amma kwalta din motoci ba sa bi saboda ana tsare motoci amma dai akwai kwalta a wurin ai duk mutane sun san wurin mutumin ne yana fitowa daga ciki yana hawa kwaltan nan sai ga wata mota ta zo a guje wannan motar ba a san motar waye bane ko ba a san waye bane kawai ta daga mutumin nan ba wani irin gudu da kai ka ce akan highway take gudu ta daga shi sama ya faɗo tim motar ta wuce wallahi ba a san daga ina motar ta zo ko ba a san inda ta yi ba saboda ba hanyar motoci bane da take hade da zaka iya zuwa ka zo ka bi ballantana kai gudu amma motar a gujje ta zo a ce misali 100 ko 120 take tafiya ta daga sai da sama ta tika shi tim kuma har yanzu an kasa gane wata mota ce balle a kama shi ka san sojoji ne ko ba irin nan bane wanda kai laifi ka kubata saboda ma akwai CCTV akwai wai komai zai iya kama amma wallahi ba a gani ba har yau to wannan labarin ina gawo babana sai ke ce mun an yi irin haka a wani kauye anan yaba da sunan kauyen cewa wani shi ma irin haka ne hakkin wani yazo yace filin da aka yi gini a wuri kaza da wurin gona kaza naka ne wannan kuma yace ba nasa bane wanda yace nasa ne aka gama aka yi waye sai case din yaje gaban alkali shine aka zo sai aka ce za a yi rantsuwa to sai shi mai wurin sai yace na yarda a yi rantsuwa in yace zai rantsa amma sai dai a rantsa da qur'anin malam wani ba malamai da yawa suna rubuta qur'ani ba to akwai qur'ani duka ɗaya ne amma akwai mutumin da ana masa kyakkyawan zato na amana da tsoron Allah ya zauna ya rubuta alqur'ani to ana yawan jin cewa qur'anin da malam wane ya rubuta alaramma wane wannan qur'anin da bai yake da sauran qur'ani ba wanda yake dai rantsa da qur'anin malam in aka kawo irin wannan izu 60 aka bashi zai rantsa amma wancan sai wannan din yace na yadda ya rantsa gidan ya zama naka amma sai dai a rantsa da qur'anin malam wane sai wannan yace ya yadda sai aka tashi da alkali da kowa aka tafi wannan zai rantsa aka zo aka zauna aka samu malam wane yace masa zaka rantsa yace wannan alqur'anin fa duk abin da kai ba wallahi zai maka yace ya zai rantsa kawai saboda ai ya gaggaya ya sha ganin a rantsa a tafi haka wallahi ya rantsa yana rantsewa mutumin nan shi ma haka yana ana fitowa dukkan su aka fito fa za a tafi an zo bakin titi wallahi wata mota ta zo a guje da ta zo shi kadai ta kadai kuma dukkan suna tare a layi ana jiran mota ta yaya aka yi shi ya zama shi kadai ta kadai oho motar tana zuwa sai dan yi stepping gaba sai ta daga shi ta buga shi dim su kuma sauran ba abin da ya same su kuma motar ta tafi kenan ko irin wani kadan taka burgi ga duban nan ita ma motar daga min indillahi take hala wannan kadan ne daga cikin misalai wallahi akan alqur'ani da kuma rantsuwa akan ƙarya yanzu abin tambaya shine wannan mutum ya mutu ta yiwu wani in ya samu dama yayi irin wannan hala daga baya yanzu ya samu mutumin su sasanta ya mayar masa da haƙƙin sa ya tuba to yanzu wanda ya riga ya mutu a lokacin ya kike tsammani da Allah yake nufi da shi kuma daidai lokacin da wannan yake cikin jin bakin cikin an kwaci haƙƙin sa a lokacin wancan din ya mutu balle kace daga baya zai samu dama ya ta haduwa da shi har ya wani alherin yace ya yafe kana ji zai yafe shi don wani ya mutu bayan daidai lokacin ya karbi haƙƙin sa kuma kotu ta riga ta yanke hukunci shi yasa musulmi ku mai da hankali akan rantsuwa Allah ba wasa bane ana wasa amma ba a wasa da Allah to ballantana kuma a ce za a hada da alqur'ani na'am to na'am ka ji ko gashi ma ya ce wani kuma shi kuma ya yi irin wannan ya rantsa amma shi hauka cewa yi to ka gani to Allah ya kiyaye gaskiya a kula to kafin ku yi abin nan bari in karasa waɗannan wannan wai ya yi ko ta yi bakance akan in ta ci jarabawan neku za ta yi azumi kuma daga baya sai ta zo bata ci ba ko ya fito amma bata samu duka ba ya kenan a shi kenan mana ai ya faɗi dama aikin ce sai in kin ci ne kuma ci ina ce ci gaba ɗaya ne yawwa in dai ya kai iya gwargwadon abinda kake nufi a ranka lokacin da kai bakancan in na ci jarabawa wani irin ci in ka ci kos kaza da kaza ko kuma sai ka ci duka abinda kake nufi da shi za ka yi aiki
mijiri ya samu matsala tsakaninsa da matarsa tsawon kwana bakwai. Daga baya sai ta ce masa tana son magana da shi, sai ya ce masa ta bari sai ta zama matarsa tuku. Shin hakan yana nufin saki ne? Shi ne za a tambaya ai me yake nufi da yace sai ta zama matarsa? In ya ce yana nufi saki ne, sai a ce to saki nawa, kuma daga yaushe ya sake ta? Shin kenan. In kuma ya ce ba saki bane, magana sa za a yi amfani da ita. Ya ce munafurci a gaban mutum ko a bayansa, wanne ne ya fi illa? Ina tsammani munafurci da yake nufi, ban san me munafurci. Me munafurci da yake nufi? Gulma a gaban mutum shi ne munafurci? To shi ne yake nufi, ka yi a gabansa ka ci masa mutunci. An gane? Shi ne ake ce allamzu. Ka yi a bayansa shi ne alhamzu. Dukansu biyu laifi ne, amma wanne ne ya fi? Dukansu Allah ya ce zai sa su auta. Wailul li kulli humazatin lumaza. Azaba ta tabbata ga waɗanda suke aibanta mutane a bayan idonsu, sannan ta tabbata akan waɗanda suke aibanta mutane a kan idonsu. An gane ko? Hamaz shi ne wanda yake yi a ɓoye. Wala tutai kulla hallafin mahin hammazin, sai ce masha'in bi namim, mai annabimanci a ɓoye, kaga kai baka nan kenan. Amma allamzu shi ne ka yi a gaban mutum ka ci masa mutunci, ka faɗi ƙarya ko kuma ka faɗi gaskiya amma na cin mutunci a gabansa. Shi ne wa minhum man yalmizuka fi sadaqat. Dukansu biyu laifi ne, amma mutum ya yi a bayan idon mutum ya fi muni. So da in ka yi a gabansa, yana da damar da zai iya ramawa, ko yana da damar da zai ce wa waɗanda kai a gabansu ƙarya ne. Amma in ka yi a baya, ba da damar da zai iya, wannan bai sani ba. Shi ne ake ce alghiba, shi ne zikiruka akaka bima ya karahu, ka ambaci ɗan uwanka da abin da baya so ka faɗa. To wannan shi ne giba. Giba ta fi muni sama da alhamzu a wani wurin. Amma ina gaban annabi ne sallallahu alaihi wasallama, allamzu ya fi girma sama da alhamzu. Kama abinda munafikai suka faɗa a bayan idon annabi sallallahu alaihi wasallama. An gane ko? Allah ya ce sun kafirta waɗanda suke cewa suke yin magana akan annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai. Allah ya ce qul billahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'una la ta'tadiru qad kafartum. Akwai kuma munafikai su kuma da a gaban annabi za su ci masa mutunci, kamar na wannan wa minhum man yalmizuka fi sadaqat fa in utu minha radu wa illam yutu minha idha hum yaskhatun. Allahu a'lam. Buhutan shi kuma shine ka faɗi ƙarya, amma duka ba a kan idon mutum ba. In ka je ka faɗi gaskiya cewa wane ya yi kaza, shi ko ba shi so a faɗa, abu ne na asirinsa ko amanarsa, sai ka je ka faɗa, shi ne giba. Ka fahimta? Gaskiya ne ka faɗa, shi ne giba. Amma ka faɗi abin da bai yi ba, wannan shi ne buhutan, shi kuma ya fi muni sama da giba. Ka je ka ƙirƙiri abu na ƙarya ka je ka faɗa a kan wane, wannan shi ya fi komi muni ai. Ta ku haƙuri ku yi tambaya a kan rantsuwa zalla. Yawwa, kada a yi mana tambaya zalla a kan ta. Na'am. Wannan ai harka ce ta kotu, wannan kuma malam ne zai ga maka akan procedure ai. Ya za a yi kotu? A riga an gama an ce wannan ai magana ta ƙare. Ai kotu ta yi hukunci ya ƙare alaji, sai zama magadan wanda aka bashi su ne za su ci. Ya riga ya rantse, ai ita kotu in ta riga ta yi hukunci a nan duniya ya tabbata. In aka baka ya zama ba haƙƙinka ba wannan kai da Allah. Amma ita kotu in ta yi ya riga ya zama a shari'ance haka za ka karɓa. Ko annabi ma sallallahu alaihi wasallam ta yi ya yi hukunci, saboda zai yi amfani da zahiri ne. Hujjoji abin da annabi ya ce kenan, albayyinatu alal muddai, ko ka kawo hujja wal yaminu ala man ankara, ko kuma wanda abu yake hannunsa shi ya rantse, shi kenan. Za ka kuma tunda an riga an yi kotu ta gama nata. Wancan shi kuma ya je bayani ma Allah. Ai gara ma a bar masa filin ma ya je da shi lahira, a gaya za a yi. Na'am. Malam Ibrahim tashi mana mutane su ganka wannan bawan Allah tun daga Maiduguri ya zo saboda ya zo ya ji karatun nan ya kawo ziyara ne kullum yana cikin masu bi ta social media tashi tashi a sa maka albarka shine ya zo turanan Juma'a muka yi sallar Juma'a da shi kuma ya zo jiya ya zo yau yanzu an gama kuma in Allah da zai kuma wannan ne ku biyu ne ma ina dayan oh kai da wannan dan uwan naka to Allah ya albarka na'am bismillah mai tambayar ka
wannan shine idan amma wani laifi ne
na'am
sun kai su biyar sai ce wallahi sai na kan sai na kullu wai da suke mun laifi da kai bin shi kuma cike akwai zurfinka
Nake cewa kai rantsuwa mutane sun yi maka wani laifi sai kace wallahi sai ka hukunta su da kazo kuma bincike sai ya nuna cewa akwai wanda ba za ka iya hukunta shi ba sai ka fata shi shi za ka yi kafara idan lokacin da kai a zuciyarka kana nufin dukan su ne sai ka cire daya a ciki sai ka yi kafara idan kuma kana nufi za ka hukunta su amma a ranka ba kana nufi dukkan su ba tunda dama mutum yana da damar in haƙƙin sa ne ayya karbi na wane wane yace ya yafe to sai zama yana nufi zai yi ne don ya karbi haƙƙin sa don haka ya bar na wane to wannan babu laifi amma in yana nufi ya azamta a zuciyar sa ku gane maganar da muka yi na karatu maganar niyyar nan gurgurdun me kake nufi a ranka da shi ne za a yi aiki yanzu barin tambayar ka misali kace nayi alkawari zan dake ku yaranka ko dalibanka sun yi laifi sai kazo wani daga cikin su dukan su dama sun saba laifi amma ɗaya daga cikin su bai taba laifi ba yau ya fara ai akwai bukatar ka dan daga masa kafa sai ka fasa ba za a ce ka kare alkawarin ka ba ana fahimta amma idan don haka shi ma irin wancan haka ne amma idan kayi azama a cikin zuciyarka cewa kana nufi sai kayi to cire guda daya a ciki an gane zai sa a ce ka rusa yanzu je da muke magana akan annazir muka ce in ka ce za ka yi azumin kwana bakwai sai kai shida sai ka bar daya ina ce duk da haka dai ka karya sai kayi kafara kuna fahimta to shi ma wannan haka ne in ka ce ka rantse sai kayi abu guda kaza sai ka cire daya ai baka yi guda kazan ba don haka shi ma ka karya kuma duk kafarar daya ce da ka bar su duka da ka bar kwaya daya duk daya ce to amma gurgurdun niyyarka a lokacin abinda zan ga muku na yake da alaka da wannan shine ba mu zo kai ba a karatu amma ku fahimta yana da muhimmanci in fada mun zo mu kara fada shine cewa da akai zaka yi kafara akan rantsuwa ba shine fa yake nufi in kai rantsuwa dole sai ka cika ba akwai rantsuwar da in kai gara ka fasa kai kafara rantsuwa cika ta ko warware ta ya danganta ga wanne ne yafi alheri idan yafi alheri ka cika to ka cika idan yafi alheri ka fasa to ka fasa sai kai kafara ita kafarar ai ba aibi bace shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan warware rantsuwa fa sai ya kafara abin sa shi da kansa yace inni wallahi zai da rantsa ma inni wallahi la ahlifu ala yaminin fa ara ghayraha khayran minha fa'ati alladhi huwa khayr wa ukaffiru an yamini yace ni din nan wallahi na kan rantsa akan abu sai daga baya in ga gara in fasa yafi mu sai in fasa sai in yi kafara ba shi kenan ba ta irin wannan ne wani zai samu ya ci abinci in ba rika yawan kafara kafara ba ai wani haka zai zauna da yunwa yawwa na'am na'am
idan ne zuwa can wanda ko sai ya ce na shi ya ta fara abu da kuma idan su mutane
sai su bayar mana wannan ta inna la ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wannan duk ina gaya maka cewa ita kotu in ta riga ta yanke hukunci kana fahimta kotu ba za ta yi laifi ba duk wanda suke jami'an kotu ba ruwan su ba sa cikin abin ko da alkali yanzu a waje ya sani da cewa na wane ne shi ba zai aiki da ilimin sa a waje ba zai aiki da hujjojin da aka gabatar ne kai ka zo baka iya defending case ɗinka ba, ka zo kai ta shirme shikenan sai aka dauka aka bawa ne, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa mutane ya ce kun jini alkali ne a yanzu, yace amma aqdi ala nahwi ma asma, ina yin hukunci ne akan abinda naji ba abinda aka mun wahayi ba kenan. Sai yace faman qata'tu lahu min haqqi akhihi shay'an fala ya'khudhu, duk wanda na yanki haƙƙin wani na bashi kare karba shi da kansa ya dawo da shi, kaga ashe zaka iya ka dawo da shi daga baya kai da mutumin kenan, ko kai da kanka ma a cikin case din ka ce kai na janye ko kace zan faɗi gaskiya ko me za a yi maka gara maka. Sai yace faman qata'tu lahu min haqqi akhihi shay'an fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar, duk wanda na yanke masa haƙƙin wani na bashi to na bashi haƙƙin wuta ne, kaga ai wutan ba za ta shafe shi ba shi mai yanke hukunci, shi na bashi kuma ya karba yake ci da kansa. Don haka in kotu ta yanke ko aiki hukuncin kotu ko daidai ne ko kuskure ne daidai ne a shari'ance, amma tsakanin kai da Ubangiji ba zai zama daidai wajen kotu ta baka kuma ya zama halal gare ka ba. Wannan yan munje lahira za mu ga yadda za a yi, ka san akwai abubuwa da ba za ka tambaye ni a nan ka ce ya za a yi ba. Wani ya zo ya matsa cewa shi sai an gaya masa ina iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam suke, suna wuta ko suna aljanna, sai na ce masa to ka bari in Allah ya kai mu tunda inda za a je ne me kake wani gaggawa, dole dai ɗaya za su je. To in aka je ana maganar rikicin ya za a yi da kai, kai ka ce bari ka jira ka ga a gama da suwa ne, sai ka ga inda za a kai su kafin ka dawo a ci gaba da naka, in abin da ya fi damunka kenan, abin da ya fi damunka ka damu da kanka, idan ruwanka da wani iyayen kaza za su je kaza, ka bar al'amarin ga Allah, inda za a je me na damuwa akan za a je. Allah ya kyauta. Na'am. Yake cewa da muka ce in mutum ya ce zai daki matarsa bulala goma, haka ne? Sai mutum ya zo ya haɗa tsumagiya goma sai mata duka ɗaya bai yi ba sai ya dake ta daban-daban, sai ce ya magana kisar annabi Ayuba. Tambaya ce mai kyau, duk da dai za ka ɗan jawo mai dogon bayani, akwai bambanci tsakanin wannan da maganar kisar annabi Ayuba ta fuskoki guda uku. Fuska ta farko ita ce annabi Ayuba ya yi rantsuwa ya ce zai daki matarsa bulala kaza, yanzu kuma dalili ya kai yanda ya kamata a ce ya yafe mata ya fasa, amma tunda ya riga ya yi alkawari sai Allah ya gaya masa yanda zai warware, sai Allah ya ce masa wa khudh bi yadika dighsan fadrib bihi wa la tahnas, ka ɗauki damki ka dake ta da shi saboda kar ka warware rantsuwarka, sai ya ɗauki damki kamar na tsuntsiya ko makamancinta sai ya dake ta da shi, sai zama ya mata iya dukan. Bambancinsa da namu a nan shi ne nassi ne shi yau Allah ya bashi sai zama exception, saboda a da ya ɗauka kafara zai yi, yana shirin zai ne sai aka ce a'a to kai an ɗauke maka, don haka duk wanda shi ma haka sai ya jira Allah ya bashi nassinsa sai a fasa. Kaji daya? Dalili na biyu shi ne wannan shar'u man kablana ne, duk abin da ya faru da mutanen baya na cikin annabawa Allah ce li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja, an faɗa muku nasu, an zo an faɗa muku naku, ina ruwanka da nasu ga naka. Akwai dalili na uku amma wannan biyun ya ishe ka. Na'am.
Idan mutane suka shiga polisi
ta
sai a tara sun dige ɗaya
haka
sun dige guda ɗaya goma ke abin da
ma
mutum goma sai mutum biyar su ɗaya a gaba mutum biyar su ɗaya a baya
sabawa
na ɗaya gaban ɗaya a tsakani sai sauran su dafa kafa da sauran sani wannan na dafa wannan wannan sai ya dafa wannan wani ce
na ji
akwai wanda yake karanta takarda takardar rantsuwa
na ji
abubuwan da za ku yi wanda wannan rantsuwa suna da yawa
yana karanta kuna fada amma da kuma kuna alƙur'ani kuna shiri tsadin cewa kuna rubutun
nan
yanzu malam wannan din zai rubuci yin hakan da aka yi aka dadda ba din zai rubuci daga gaske kamar ka yi
barai mana barai barai ya ce wasu in suka zo rantsuwa ga yanda suke yi da a tara mutum goma sai a ba mutum ɗaya ƙur'anin tunda ƙur'anin ba zai rabu ayyu a raba duka ba sai a ce ka dafa ka faɗan wannan wannan ma ya dafa wannan ai kamar shokin ne ai dukan ku kun shiga ai dukan ku kun shiga ya tabala ai dukan kun shiga na ce maka kawai an yi wannan ka ce insha Allah shikenan duk an gama ka ce insha Allah kana ce wallahi nan ka ce insha Allah shikenan ka dan rage kaifinta na'am
na san baka san yau da insha Allah
a ya riga an makara ai sai kai duk abin da karanta ya kai dinnan sai kai gaskiya da adalci kuma ba karban ciwa ciwa durin da ka karba so dai ka saba mu Qur'ani eh na'am na gama da tanan fakar wani ya sake komawa yawa yanzu na bi kadan ga saura mutum uku ne ta kike na in yayi guda daya ai kamar yanda na faɗa ne kamar tambayar Malam Ibrahim duk abu dai in kai ka warware duka rantsuwar ai ka fahimta ba dole sai ka yi su duka ba in kuma kai yi su duka ma shikenan duka akan matsayin abu daya ne in kuma kai daya ma akan matsayin duka ne ka fahimta yawwa
assalamu
alaikum salam
yawwa kamar yanda kai magana akan hukuncin kotun nan idan magada wayannan wanda misali ya rantsa akan karyan nan suka ci wannan abun sun ci haram ne ko ya
ne dukansu sun taru sun ci haram mana ai ba za ka ci abinda ka tabbatar da cewa haram bane yanzu bari ku ji misali ba a cin haramun bi ainihi baya taba halatta in ka sa wani abun haramun ne bi ainihi yanzu idan mutum makwabcinka yana fashi da makami ko yana satar kudin gwamnati ko yana 419 ko yana kidnapping ko yana waye yana samun kudi dai na haram sai an maka haihuwa sai ya baka gudumawar kudi baka iya karba kuna fahimta saboda ai ba duka kudinsa ne zai zama kuma ba wannan 10,000 da ya baka ba shine wanda ya sato din ko ya kidnapping ba zaka iya karba ko aka kawo abinci zaku ci tare da shi zaka iya ci amma yayyo kidnapping kaga gashi ya karba kudin kidnapping ya baka a ciki wannan kuma haramun ne shine haramun bi ainihi kuna fahimta yayi satar kudin gwamnati kaga wannan wanda ya sato din ne yanzu sai ya baka haramun ne ka karba amma daga cikin dukiyarsa ta yau da kullum saboda in ka ce wannan haramun ne to matarsa ta gida fa haramun ne ita kenan duk abin da take ci ta ci haram ba ruwanta ita mijinki yana cin haram shi ya ci a cikin cikinsa ke duk abin da yake cikin cifa kullu hani amari'a ba ruwanki da wannan amma in yaje kuna tafiya sai ya tsaya ya fashi ya karba ya baki ya saya miki abinci ba za ki ci ba saboda wannan haramun ne bi ainihi ka gane bambancin baka kotu ta yanke hukunci akan abu kaza wanda mutumin ya san ba shine mai haƙin ba iyalansa ma sun sani sai yayi sai suka gada to wannan ai bai halatta ba tunda sun sani haramun ne bi ainihi sai su mayar wa magada amma sun san dama ya saba irin haka amma yanzu ba san wanne ne wanne ba sai mutu ya bar dukiya su ci abun su su gada kuna bayyanta da kyau yanzu ba banku kun sani cewa sata yayi gashi sai ya mutu ai ba za ku gabi wannan kudin ba sai dai ku dauka ku mayar wa masu shi amma baban ku yana sata kuma ya mutu ya bar kudi shi kenan kudin sun karkaka shi dai je bayani shi kadai kun gane bambanci yawwa na gama da dama sai Allah ya kai mu wani sati eh na
insha Allah
kika
sake yi
mu tazamu da mu rabu bai zama abin nan ba in yace insha Allah na sake ki ta sako alaji in dai maganar saki ne ta fito ba wani maganar insha Allah ai kalmar saki mun gama faɗa ai ba insha Allah ba ko insha Allah in kace baka ce in din ba ta sako na'am yanzu nan dokar ka kai ne last ai na'am na mu zo mu ji kafaran karkai gaggawa
shine zai zo a cikin babi na gaba ya ake yi duk zaka ji insha Allah. Na'am. Ta maka dai. Na'am, yayi. Tambayar ga ta farko dai akan maganar kafara zai zo akan darasi na gaba. A sati mai zuwa ba karatu sai na saman sa insha Allah, kuma ranar Lahadi ne kadai zamu. In an zo dai za ku ga sanarwa. So a ranar kuma zamu iya kammala wannan insha Allah. A sai tambayar ka ta batun dukan mata. Babin dukan mata ina ji an mun gama shi a cikin babin aure. Ya danganta. A alakan Allah so karkada mu. Ka kira ni a waya kai. Na maganar dukan mata, na an ce maka idan mutum ya sharɗanta wa kansa cewa zai dake ta yana nufin ta ji zafi, to sai ya dake ta dukan da za ta ji zafi. Amma ba wai ana nufi fa ana so a yi dukan ba ne. Abin da ya fi ma bisa ga bayan da na yi daga baya shi ne ya ce wallahi zan dake ki, sai ya fasa, sai ya kafara. Duk ma magana ta ƙare, kar ma ya mai motsi, kawai ya ce ya fasa shikenan. Amma in dai ya ce sai ya cika, shikenan sai ya cika, sai ya jibge ta gurgurdan abin da ya niyya a ransa. Ka fahimta? Wannan kuma ba batun cewa dukan ya halatta ko bai halatta ba akai muke magana ba. Na amsa maka iya tambayan ka ne. Na? Yawwa, maganan ya yi zafi ko kar ya yi zafi gurgurdan niyyar da ya yi. Yawwa. Shi ya halatta a yi duka wa mata duka ya yi zafi ko bai halatta ba? Wannan sai a koma cikin karatuttukan baya. Ta a aikin ba nasa bane, a shi ba ruwansa da wannan. Duk abinda ka gani ba da shi za ka yi aiki ba. In mutum ya ga yana da shubha a kan case, wai sai ya transfer ya ce shi ba zai yi ba, ya ce a kai wani wuri. Duk mutumin da ya ga yana da abinda ba zai samu dama da zai adalci cikakke da zai gamsu ba, sai ya ce a mai da case din wani wuri. Amma dai ba zai yi layak bil qadi bi ilmihi. To bari ba ka kai kai saboda kar. Yawwa. Gwargwado abinda kai niya, in kai niyan mari ne mari, in kai niyan duka duka. Akwai wata bambancin mari da duka. Abinda zan faɗa na ƙarshe shi ne, Allah ya kawo wani ɗan sauƙi na albishir akan littafin da na gaya muku kwanakin baya, wanda kuka sani, wanda na rubuta. Dama asali wannan littafin kamar yadda malam ya zo muka yi ta bayani a kai, akan haƙoƙi na al'ummar musulmin Najeriya ne da dayawa ake tauyewa a kai a ɓangaren gwamnatoci, duka ɓangarorin na gwamnati, da maganganu a kan shari'a, da maganganu a kan rabe-rabe na siyasa da matakai da sauransu. To Allah ya sa da, kamar yadda na ce muku, ana da niyan za a naɗa kwamiti wanda daga baya za a tantance menene. To na je Abuja kwanakin baya, sai na kai ziyara wa wannan abin nan, sanatan nan na Bauchi, na Bauchi ta Kudu, sanata nawa ne, Hayaguma. To na kai masa ziyara, na kai masa littafin a madadin shi da waɗansu daga cikin sanatoci, sai na gaya masa manufar. Sai ce to ai ma faɗuwa ta zo daidai da zama, shi ma yana cikin constitutional review committee na majalisar sama na senate kenan. Haka sai ce yanzu a aika masa adadin copies na wanda duka mambobin wannan kwamitin, kuma zai ba su. In ya ba su kuma in an samu dama za su gayyace ni in je in yi musu presentation akan menene abin da muke so mu musulmi. Su kuma in Allah ya yarda ya yi alkawarin zai isar da shi har zuwa Senate President, ta yaya za a yi nan gaba in za a yi wani gyara a cikin constitution a shigar mana da waɗannan bukatu. Kaga in muka samu wannan zai zama ma kaman faɗuwa ta zo daidai da zama, kuma an samu sauki insha Allah. To sai mu yi addu'a Allah Ubangiji ya sa mu samu nasarar wannan. In aka samu wannan nasarar, to gaskiya abubuwa da yawa in Allah ya so ya yarda za su iya canzawa, wanda musulmi za su ɗan samu sauki a cikin tsarin gwamnati a Najeriya. Allah ya sanya mana albarka gaba ɗaya. Wassalamu alaikum warahmatullahi.